ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau mutana anguwa sai su yi mana uzuri muna da matsalar lasifika sai dai na cikin masallaci da kuma wanda suke kallon mu akan wannan feji namu mai albarka yau muna uku ga watan biyar watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da hekara 1444 wanda ya zo daidai da 27 ga watan 11 a Gregorian calendar 2022 wannan shine kaset din mu na 41 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin fannu ta'amul bainaz zawjayn na fadilatu sheikh al-qari muhammad siddiqul minshawi Allahu yarhamuhu idan jama'a basu manta ba mun shigo babi da yake magana akan shawarwarin da malam ya ke bawa mata dangane da yadda ya kamata su inganta a nema da kuma gudanar da hidimar aure da kuma ma rayuwar auren gabaki daya mun yi babi da yake magana akan kaifa takhtarina zawjuki yaya mace za ta zabi miji sannan muka yi babin tazayyuni li zawjiki ki ado da kwalliya ga mijinki yau kuma za mu tahi la tu'zi zawjuki kar ki cutar da mijinki ta kowace fuska an gane ko malam yace az-zawju salihu ni'matu wato shi miji na gari mutumin kirki bawan Allah wanda ya san me yake yi haduwa da shi a matsayin miji ni'ima ce fa hafizi alaihi da haka malam bin shawu yace ina baki shawara ki kula da wannan miji idan Allah ya hada ki da shi fa huwa wasilatuki lis-sa'adati fid dunya wal akhirah domin shi mijin kirki bawan Allah to wannan shi wasila ce hanya ce dama ce da kika samu dan ki kyakkyawar rayuwar duniya da kuma kyakkyawar rayuwa a lahira idan mace ta samu mijin kirki to tana iya samun aljanna a dalilin sa tana iya samun wato rahamar Allah a dalilin sa tana iya yin rayuwa da ba kunci ba tashin hankali ba matsala a tattare da ita kai wallahi idan mace ta yi sa'ar mijin kirki tana iya yin arziki da kuɗi ma a ƙarƙashin shi saboda mun ga mazajen da suka auro matan da su ba ƴaƴan kowa bane kuma wallahi ba su da wani ƙarfi na dukiya ko ƙarfi na mulki ko ƙarfi na isa amma wallahi matan daga ƙarhe sun dawo wasu matan da ake kwatance da su a duniya saboda a dalilin mazajen sun samu arziki sun samu kuɗi sun samu wadatar rayuwa to shi mijin aka ce mutumin kirki ne to lallai zaki more shi ta fuskoki da yawa zaki ga mutum duk da girmansa da darajarsa da martabarsa da kimarsa amma Allah zaki ji ana cewa in ana son abu a gurin sa cikin sauki to abu ta gurin matar shi mutumin da manya a gari suke shakkar shi suke tsoron shi suke taka tsantsan din tinkararsa da duk wata matsala ko wata damuwa ko wani abin da suke ganin ya kamata na rantse miki da Allah zaki ga kan cewa suna ainihin wato ana samun kansa idan aka biyo ta fannin matar shi yo ashe mata in tayi sa'ar mijin da yake son ta kuma mutumin arziki wallahi zaki ga ta mori duniya kuma ta mori lahira da izinin Allah amma idan kika yi rahin sa'ar mutumin banza kika yi rahin sa'ar mutumin da bahi da kirki to zai baki mamaki yanzu wallahi tun shekaran jiya wata mata ta yi min voice akan wata matsala da take faruwa da mijinta na gagara ma in ba ta amsar abin da zan ba ta amsa kawai abin da na iya yi shine ni ma ne mata voice na ba ta hakuri nace ta yi hakuri sai nayi nazari akan wannan abu saboda komanda in ka ji abin babu dadi kawai abin da ya zo min a raina ba wani abu bane kawai ta yi rahin sa'ar mutumin banza ne kawai tayi rashin sa'ar mutumin banza ne. Ita kuma gata ta kirki. Daya daga cikin matsalolin bari mu faɗa muku, daya daga cikin matsalolin shine ta aure shi bahi da komai. Dan haka tayi ta hakuri da shi har ta kai matakin da cefanan gida yi take yi. Har ta kai matakin da tana daukar kayanta ta sayar ta yi musu hidima a cikin gidan da shi da ita. Har wallahi har tana ce min idan na Musa ga yayanta wane, ga babanta wane, ga kaninta wane, ga kawunta wane, za ta turo min nambobin su da Allah in neme su in yi magana da su. Haka magana nan take ko ba haka magana take ba? Ta ce to abin mamaki mallam, yanzu Allah ya yi wa mutumin nan wadata. Ta ce amma na rantse ma da Allah idan ka ga wulakancin da yake min abin ya wuce tunaninka. Wallahi mallam, da wata kuma yana kyautatawa waccar din. Ta ce har ta kai matakin da ta haihu koyan kan suna bai mata ba, amma yanzu tunda ya samu wadata kuma yana da wata mata, ita kuma ba yankan suna ba, abun ma da baya mata. Kuma a hakan fa, saboda tsabar ya yadda da matar komanda, har yakan iya daukar kuɗi ya bata ta ajiye masa. Ita wacce ake wulakanci, kuma ya zo ya karɓi kuɗinsa salin adin bata taɓa kwandala ba, kuma ga haƙƙinta ya tauye. Don ku gane, in kika kuskura tsautsayi ya ɗebe ki kika auri mutumin banza, wallahi za ki yi ba wa aya zaƙinta. Don haka ki yi taka tsantsan, ki san waye ne wanda zai zo gurinki ki saurare shi. To wannan na rantsi da Allah, in na faɗa ma ɗaya matsalar da wahala mu iya tashi nan a nan lafiya kalau. Matsalolin ba iya wannan ba ne, wannan ƙarama ce cikin manyan matsalolin da suke fama da su. Har na rasa me zan ce wa matan nan wallahi. Saboda wannan ka ba ta haƙuri ka ƙara taushe ta tsakani da Allah. An cuce ta, an zalunce ta, kuma ka sake ba ta haƙuri. Yana da kyau a nemi hanyar da za a ƙwata mata wasu haƙoƙi nata in ya so ta haƙura da wasu. Amma dai a yi mata kaza, a yi mata kaza, kuma duk a ce ta yi haƙuri. Ba a haka a rayuwa. Akwai abin da lalle zai gyaru, kuma dole a gyara shi. Akwai abin da dole a tsawatarwa da mutum, a nuna masa wannan abin da kake ba daidai ba ne, ka ji tsoron Allah ka gyara. Amma ba zai yiwu a kai mata gurin mutum mallam ta kowace fuska tutuwa take yi ba. Amma dama ɗan adam tara yake bai cika goma ba, in ta samu wasu abubuwa ta haƙura da wasu abubuwa. Amma a ce ba komai, ba komai, ba magana mai daɗi, babu tausa, babu tareraya, ba abinci, babu magani, ba komai, kuma abin da ta zo maka da shi ma ta salwantar a dalilinka, kuma kai yanzu ka samu ka watsar da ita wannan zalunci har yaushe? Ya za a Allah ya bar mutum da irin wannan mummunan zalunci? To akwai waɗanda suke azzalumai ne, yasa ku yi hankali wajen ba wa ‘ya’yanku wanda za ku ba wa, kuma ku yi hankali wajen ku kanku wanda za ku amince wa wane ne zai zama abokin rayuwarku. Rayuwar aure ba a bar wasa ba ce. An yadda wata matsalar ki gamu da ita, amma bai kamata a ce duk ko ta ina aka biyo babu sauki ba. Ba zai yiwu ba. Ko ta ina aka biyo kai baka da sauki. Amma an yadda ana iya samun jarrabawa, wani abin bai samu, wani abin ya samu. Wani abin bai yiwuwa, wani abin ya yiwu. Wani abin ba a miki, wani abin a yi miki. To sai a ce abinda kika samu ki yi haƙuri, wanda kuma kika rasa abinda kika samu ki karɓa, wanda kika rasa ki yi haƙuri. To sai a zauna lafiya. Amma ko ta ina kai aka bullo ma, ka zama ruwan zafi. In an sa hannu ta gefen nan ka ƙona mutum, ta gefen nan ma ka ƙona mutum, ko ba haka ruwan zafi yake ba? Akwai wani ɓangare da zaka sa hannunka ruwan zafi bai ƙona ka ba? To fa mutum ya zama haka, ya zama kamar haka kenan. Ko ta ina shi aka bullo masa matsala ne shi? To ki hankali. Shi yasa mallam yace idan kin samu irin wannan ni'imar karki wasa da ita. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, annabi ya faɗa, yuhadhdhiru al-mar'ata fi idha'i zawjiha, yana mai yi wa mace nasiha da tsoratarwa dangane da cutar da mijinta. Yace la tu'dhi imra'atun zawjuha, wa ba wata mata da za ta cutar da mijinta fi dunya, a nan duniya, illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ayn, face sai matarsa ta hurul 'ayn ta ce la tu'dhihi, kar ki cutar mana da miji. Qatalaki Allahu, Allah wa daral lamarin ki kekan, fa inna ma huwa indaki dakhilun, ki sani ke dinnan aro aka baki wannan mijin, yushiku an yufariqaki ilaina, yana dab da rabu da ke ya dawo gurin mu. Kiji duk ranar da kika cutar da miji to matarsa aljanna sai ta yi wannan furucin, ta ce kar ki cutar da wannan mijin da aka baki aro, yana dab da rabu da ke ya dawo gurin asalin matan shi. Kin ga in kihi kike ji to kin ga moda da wata tafi ki, ita tana lahira kai kina duniya tana miki raddi da martani, ko ba haka bane? To saboda haka ki higa taitayin ki dangane da wannan mutumin da Allah ya hada ki da shi, matukar shi yana kiyaye zama da ke, to wallahi ke in kina cutar da shi kanki ke cutarwa, kanki ke cutarwa. Allah ya sauwaje. Wa qala Dawud alayhi salam, Dawud Allah ya masa rahama yake cewa almar'atu su ala ba'liha kal hamli thaqili ala shaykhil kabir. Subhanallah. Yake cewa almar'atu su mummunar mata muguwa algunguma ala ba'liha a gurin mijinta tana cutar da mijinta, sai yace kal hamli thaqili kamar kaya ne mai nauyi ala shaykhil kabir akan tsohon mutum. Tsoho ina ya dauki kaya mai nauyi jama'a ya yake tafiya, yana tafiya ro kafai, ina fata an fahimta, kaman zai me, kaman zai kife. Sai malam Dawud ya suffanta mata munguwa wanda ba ta saurarawa mijinta, yace tamkar mu abun nan kaya mai nauyi ne buhu na kwalli jama'a ko na duwatsu a dubgawa tsoho da Allah kalle yanda yake tafiya. To kamar haka ne, kuma wallahi tallashi haka ne, kai wallahi a wani lokaci idan mace ta kunna ka, Allah gara a baka buhun kwallin kai kwadan da shi a ce ka kai shi mazak da kafa ka dawo. Allah a ce ga buhun kwalli aka rafa kalla, maza a kai mana kwadan a dawo da shi, zaka ce wallahi yafi mun sauki in dai zan zauna da wannan lafiya. Zaka ji duniya ta maka daurin tom-tom ba gaba ba baya, ka san haka tom-tom take, an murda can gefen wancan gefen ma an murde shi, duk ta inda ka biyo ba mafita. To haka masa suke in suka kangare, kuma su matsalarsu in dai kai dan mutunci ne za su yi ta ma bala'i ka rasa yadda za ka yi da su, saboda kai kana gudun kar kai abu a ce kayi abun kunya. Ina fata kuna fahimta. A ce yanzu kamar wani su ba ruwansu, ba wanda ya san su a gari. Kai ne alhaji wani, kowa san ka dan kasuwa ne, ko kuma honorable wani, kowa san ka kai dan siyasa ne. In ka shigo taro ana bajewa ana sara ma, ko ba haka bane? In ma aka wani aka tari ka zama akramaka Allah wani, to kaga dole kai hakuri, saboda in ka ce bari kai rama irin abin da za ta yi mai, a ce haba honorable, kuma ko da kuke abin nan al'umma ko ta ina jama'ar ku ne, kuma kai yanzu za ka yi kaza. Eh komanda, kaga ba yanda mutum zai yi, dole sai ya hakura, saboda in ka ce za ka abin nan sai ka ta zubar ma da kimar da kake da ita a cikin gari. Kai abu a ce haba alajuwari, shago kaza naka ne, plaza kaza taka ce, yaro kaza yaron ka ne, wani kaza hike yi ne manajan ka, kuma yanzu yar wannan yarinyan ka biye mata ta zubar ba da mutunci, amma fa a gida tana kunna ka na rantsi da Allah. To babu ma mai muni irin ka zama akramaka Allah, akramaka Allah, mu da kuke mana wa'azi kullun fadakarwa, kullun kuna abun nan, kuma yanzu kai ne zaka yi kaza, kaga shikenan lamari ya baci. To shi yasa kai ta addu'a Allah ya hada ka da na kirki wanda za ku zauna lafiya da su, saboda idan aka samu akasi shikenan sai ka ga wani abu ya biyo baya wanda ba kowane zai maka adalci ba. An gane magana? To haka ke ma in kin zama wata mutuniyar arziki a anguwa an san ki, dangi duk sun san ki, kin taso da karatun Qur'ani, kin taso da biyayya, kin taso da da'a, kin taso da mutunci, kika hadu da wani kasganya, in ya kunna ki aka ji kin yo yaji a ce wance inna lillahi ilaha illa, a dinga salati ana salar da Ubangiji ana cewa yanzu wance yadda muka san ki yanzu ke ce kika yo yaji, ba su san ba yaji ba ke, yanzu an daka miki wuta ne ma a gidan mijin gaba daya, ko ba haka bane? Amma su yanzu kallon munin yajin suke yi, ba su kalli halin da ke ciki ba. To wannan yana daga cikin matsalar da idan Allah ya jarrabi mace da mummunan miji ko ya jarrabi namiji da mummunar mata muguwa, to zaki ga bayan azaba da yake sha kuma zai yi rayuwa mai kunci a cikin al'umma, ya rasa inda zai sa kanshi. Allah ya shirye da mu. Dan haka mallam yake cewa almar'atu su muguwar mata ala ba'liha, a gurin mijinta, kal hamli thaqili, kamar kaya ne mai nauyi ala shaykhil kabir, akan wato mutum tsoho wanda ya tsufa. Wa qala Luqman al-Hakim li ibnihi, Luqman al-Hakim ya gaya wa dan shi yace ya bunayya, ya kai dana, ittaqil mar'ata su, kai ta ka tsantsan da muguwar mata, fa inna ha ta shibuka qabla al-mashy. Domin wallahi muguwar mata za ta saka furfura tun lokacin furfurar ka bai yi ba. Inji Luqman al-Hakim dan shekara 27, billahi ladhi, sai kaga duk tun daga kayinsa har habarsa farin gashi. Me ya faru? Muguwar mata. Luqman al-Hakim yake gaya wa dansa, yaje ki karanta kissarsa a cikin suratul Luqman, ke jin nasihun da ya taya wa dan shi. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim, waqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankara al aswati la sawtul hamir. Da dai shawaran nasihu da ya dinga yi wa wannan, to daga cikin nasihun da ya mar nasiha akan yayi hankali kada ya kuskure ya auro muguwa. In ya auro muguwa tun yana dan shekara 27 da 5 za ta sa hiya furfure gaba daya. Sai ya sake ce masa wattaki shiraran nisa, ka ji tsoran ashiraran mata, fa innahunna la yad'ina ila alkhair, domin su ba sa kiran mutane zuwa ga alheri. Ku lura ku gani, duk wani mutum da ya lalace a duniyan nan, daga cikin sanadiyyar lalacewar shi akwai mata a ciki. Kuma duk yanda ake so a lalata mutane, to daga cikin manyan hanyoyin da ake bi wajen lalata mutane, mata suna ciki. Ina fata an fahimta. Mata suna ciki, saboda haka ana amfani da su wajen lalata mutane, ana amfani da su wajen lalata tarbiyya, ana amfani da su wajen lalata mujtama. Duka wannan ba abin da ba a yi. Tazawwaja rajulun min as-salihin imra'atun, wani daga cikin magabata ya auri wata mata, fa kanat tu'dhihi bil hadithi, wa tuhmiluhu fatarakaha wa dhahaba ba'ida wa dhahaba ya'budu rabbahu fi sawma'atin bi batni al-jabali hatta mata, wa lam yatruk من خطام الدنيا غير صندوق صغير حمل الصندوق إلى زوجته فلما فتحته وجدت به ورقة صغيرة مكتوبة فيها لا تتزوج امرأة تؤذيك بلسانها وأفعالها. تقيجا تزوج رجل من الصالحين, ونمتين دقاتكم متانا أزكي مغباتا يا أول وتماتا امرأة يا أول وتماتا fakanat tu'dhihi bil hadith, sai zama maganganunta suna tutar da shi. An gane ko? Tana tutar da shi ta hanyar furuci da maganganu. Wa tuhmiluhu, tana wulakanta shi. Fatarakaha, sai ya gudu ya bar matar. Wa dhahaba ya'budu rabbahu fi sawma'atin bi batni al-jabal hatta mata, ya tafi cikin wata sawma'a, ko kice menene za a ce ni da Hausa, wata bukka, jazakumullahu khaira. Yaje shi cikin wani dutse ya gina wata bukka, ya ci gaba da bautawa Allah a ciki, bai bar cikin wannan dutsen ba har san da Allah ya dauki rayuwar shi. Dab le wannan ya da ku da yawa, sabar da kuwa da garwa, ya bar matar ya gudu ya je ya gina bukkar bautar Ubangiji, ya watsar da matar ya je ya ci gaba da ainihin wato bauta har san da rayuwarsa ta kare. Walam yatruk min hutami dunya ghayra sundukin saghir, to da ya rasu bai bar wani abu na duniya ba sai wata akwati karama hakan nan. Fahumila sunduqu ila zawjatihi, sai aka dauko wannan akwatin aka kawo ta gurin matar shi. Falam ma fatahathu, lokacin da ta bude wannan akwati wajadat bihi waraqatun saghira sai ta samu wata takarda karama a cikin wannan akwatin maktuban fiha abinda aka rubuta a cikin wannan akwatin shine la tatazawwajil mar'a tu'dhika bilisaniha wa af'aliha ina bawa duk wanda ya bude wannan abin nan wasika shawara kada ya kuskura da ya auri matar da za ta tutar da shi da harshenta da kuma ayyukanta an gane shine wasiyar da ya bari to kin ga wannan inda wanne ya karanta kuma ya san mijin wannan matar ne zai wahala ya aure ta kuma duk wanda ya san cewa dalilin barinta ne mazaje ne suka gudu suka bar matansu wallahi ba za a kirga su ba bala'i yayi bala'i haka zai tafi ya bar matar wallahi masifa tai masifa haka zai tsallake ya bar ta to haka kuma an samu matan da suke guduwa suke barin mazajen su tana ji tana gani za ta bar mijin ba za ta iya zama da shi ba saboda babanta ya ce dole sai ta zauna mamarta ta ce sai ta zauna shi kuma mutumin banza ne dan haka dole ta gudu ta bar inda take shi ma ta iya yiwuwa iyayen sun matsa cewa lalle ya zauna da matan nan kuma yana shan wahala a hannunta dan haka wata ran sai dai ku waye gari ku ji shi a Enugu wallahi ya gudu to duk wannan yana faruwa a samu wata mata ta kori miji ko a samu wani miji ya ainihin wato kori mata Allah ya sauke تزوج عربي المرأة فكانت تؤذيه فطلقها ثم أنشد وني بالعربي يا أول وتماتا فكانت تؤذيه تدنغ غراشي تنا وحلد دشي فطلقها ده يجي ابن ياكيتي ياكيتي نيوا سي تي كيجي كينا سكي كي سكي كذا ان غاني كو kuma an shada ranar da ta bar gidan sai rera wani baiti yace zahaba alhimaru bi amri bi ummi amru fala raja'at wala raja'a alhimaru zahaba alhimaru bi ummi amru fala raja'at wala raja'a alhimaru yace jaki ya tafi da uwar amru kin san a wancan lokaci ɗayan biyu ne in kana da kuɗi ka hau doki in baka da shi kuma ka hau jaki to ita jaki ta hau ta tafi gidansu sai yace jaki ya tafi da uwar amru yace fala raja'a ya Allah karka dawo da uwar amru wala raja'a alhimar jakin da ya kai ta ma Allah karka dawo da shi gidana mamar amru kar Allah ya dawo da ita gidan nan haka jakin da ya kai ta gidansu ba kada Allah ya dawo da shi gidan nan shi kansa jakin tukunna aga wannan ya da ku da yawa ya da ku da yawa fala raja'at wala raja'a alhimaru to saboda haka ya hankali ba karamin mummunan record bane a ce a rayuwa kowa ya shede ki cewa baki zaune da mijinki lafiya wallahi zaka ji a anguwa ana cewa wance ai mijinta ai bai isa da ita bai wallahi ba yadda ya iya da ita haka zaka ji ana hira wallahi tallahi haka baka ji mata suna faɗa wance ta ai wannan in dai abu ne zaka yi da ita kar ma ka yi da mijinta in ka yi da mijinta ma a banza ko kuma a zo neman aure ana neman yar wance shi yasa ki yi hankali wallahi tallahi zaki wa kanki illa kuma zaki wa yayanki akwai matar da ta kaiwa ɗaya daga cikin malaman mu kuka ta je tana kuka tace malam kai wa uwar mu kaza wance nasiha tace ta rantse da Allah mazaje sun fi biyar suna fitowa neman ta amma abinda mazajen suke gaya mata cewa ba zai yiwu ba duk daga sun fara sai a ce musu in dai wance ne in dai yar wance ne to kar ma ka fara dan uban su bahi da iko da ita bahi da iko da ƴaƴanta haka in ka kuskura ka aure ta to yadda take juya uban su haka za ta sa yar ta juya ka haka kar ka fara kuma wallahi komanda su biyu ne da ita da kishiyarta ita kuma yar uwarta wallahi malam duk ƴan matanta gaba ɗaya Allah ya kawo musu mazaje wasu ma an aurar da su wasu kuma ana fi
amma ita wannan ƴan mata gandan gandan duk wanda ya fito sai a je a ga yamar kai hankali ina da ƴar wanta ne ba ƴar wanta ba eh to wallahi zaka zama abun nan dan boyi boye a gurin matarka saboda tafi karfin mijin bai isa ya ce uffan akan al'amarin ta da ƴaƴanta ba saboda karka kuskura saboda ka kina wa kanki illa ne ba za ki gane illar ba yanzu kina ganin ke budurwa ce ko kina ganin ai ba ki girma ba ko kuma ƴaƴan ki kanana ne kika ci gaba da cutar da miji har shaida ta shiga cikin jama'a cewa fa ke ba wanda ya isa da ke mijinki bai isa da ke ba to zaki illata ƴaƴanki wallahi baki ankara ba sai sun girma zaki sha mamaki mutanen kirki daga sun fito neman su ya ce in dai wanta ne to zaka aurowa kanka masifa kuwa ai shekara 20 da ta wuce 30 da ta wuce mijinta bai isa da ita ba da haka ke kina ganin wannan abin da kike cin biki ne fitowa gari ne bazamowa ne mijinki sai abin da kika saka shi sai abin da kika dora shi akai to zaki yi wa kanki mummunan record a cikin anguwa da kuma cikin gari Allah ya sauwake Allah yayi da haka yace dahabal himaru bi ummi amru fala raja'at wala raja'al himaru wannan magana ko wannan bangare shi ma yazo karshe zamu tashi ko zamu ci gaba da kuni menene ka hajirin fil imani ko eh ka hajirin ko eh ka hajirin fil iman wato ki zamanto kamar wanda ta yi hijira ta tafi zuwa ga imani gaba daya ina fata an fahimta kamar wacce ta tattara yanata ta koma cikin imani ta tare gaba daya malam yace al-imanu ruhul hayati imani da taqawa wato shine ruhi na rayuwa ga baki daya wa usratun bila imanin karishatin fi mahabir rihi idan aka ce ga iyalai a gida amma ba su da taqawa ba su da imani ba su da tsoron Allah to kamar gashi ne sai iska ta taso sai a sake shi ya kuke ga iska take da wannan gashin da Allah kai ta watan gariliya da ke ko to haka iyalai suke in ba su da imani ba su da kintsi ba su da tsari idan aka ce ba a yi musu tarbiyya ta imani ba an gane ko da haka sai malam yace fabni hayatiki azzawjiyya ala imanin rasikhin la yata za'aza yace fabni hayatiki dan haka ina baki shawara ki gina rayuwarki azzawjiyya ta aure ala imanin rasikhin akan imani wanda yake mai zurfi wanda yake mai karfi la yata za'aza wanda baya raurawa baya kaduwa wa kuni fi imaniki ka sayyida hajara oke to ka hajara zai zama kenan zai zama kuni ka hajara fi fil imaniki zama kamar hajara a cikin imaninki an gane ku wato ba kamar mai hijira ba kamar hajara jazakumullahu khairan radiyallahu anha Allah madaukakin sarki ya karawa hajara yarda ya hada mu da ita a aljanna fa inda ma zahaba ibrahim alaihi salam lokacin da annabi ibrahim Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna ya fita bi sayyida hajara da sayyida hajara wa waladiha ar-radi' da kuma danta wanda take shayarwa ila makkata zuwa garin makka wa tarakaha fi hadha al-makan al-muqfar bila ma'in wala ta'amin wala anisin wala jalis ya tafi ya batta da yaro jinjiri a cikin garin makka a wani guri wanda yake kekashashen guri bilama babu ruwa a gurin wala ta'amin ba abinci a gurin wala anisin ba mai ɗebe kewa wala jalisin ba abokin zama kun san haka annabi isma'il ya tafi da hajara ba kowa a kusa da ita kuma ba ma ba kowanne matsala ba ruwan da za ta sha da ita da jaririnta ma ba ta da shi ruwa ballantana maganan abinci babu wa inda ma hamma bil insirafi qalat lokacin da ya juya zai tafi ya batta da yazo ya ajiye ta a gurin dan shi kansa annabi Ibrahim da ya tashi fada a cikin alqur'ani sai waye rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram ya Allah na sauke iyali na askantu min zurriyyati na sauke iyalai na sauke matata Hajarar dana Isma'il biwadin a wani kwari ghairi dhi zar'in kwarin babu alamar shuka a ciki babu wata yabanya a gurin inda baitikal muharram wanda kuma kwarin yana dab da ɗakin ka mai daraja mai girma mai kima Ka'aba kenan shi da kansa annabi Ibrahim yace na Allah ga amanar iyalai na nan inda na soke su babu komai a gurin an gane magana da kyau ko to lokacin da ya juya zai tafi kala sai Hajara tace masa ya Ibrahim ya mai gida Ibrahim aina ta zahabu ina zaka je kuma wa tatrukuna bi hadhal wadi ka bar mu a wannan kwari allazi fihi anis laysa fihi anisun wala shay'un wanda babu abokin zama na ɗibe kewa kuma ba komai a gurin nan fa qalat lahu mirara ta faɗa masa haka tana maimaitawa an gane ko waja'ala la yaltafitu ilaiha shi kuma kawai ya ci gaba da tafiya ko goyoyota bai ba fa qalat daga ƙarhe sai ta ce masa Allahu amaraka bi hadha ko dai Allah ne ya ce maka ka ajiye mu anan qala na'am iya abin amsar da ya bata kawai ce mata yi na'am Allah ne ya cin ajiye ku anan fa qala bi qamlin imtala'a imana sai ta faɗa masa amsa ta bashi amsa amsar da take cike da ainihin wato cikakken imani idan la yudhi'una in dai Allah ne ya ce ka ajiye mu anan to mun san Allah ba zai wulakanta mu ba ina fata kun fahimci magana ki zama haka mijinki zai tafi kwadago ce to wanda za mu wuce na bar ku cikin amincin Allah ku yi haƙuri da rayuwa haka Allah ya tsara mana Allah bai tsara kullum muna tare da ku ba mu Allah kuma ya yi cin abincinmu sai mun fita sai an je nemowa sai an tafi kasuwa sai an je Lagos sai an tafi Port Harcourt sai an tafi kaza haka Allah ya tsara mana ku yi haƙuri kice Allah ya bada sa'a Allah ya dawo mana da kai lafiya Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira ka kiyaye imaninka ka kiyaye takawarka ka kiyaye lamarinka da addininka mu kuma zamu kiyaye maka mutuncin kanmu da kanmu kuma zamu tsare maka iyalanka shikenan kawai ki zuba wa Allah ido wallahi sai Allah ya miki magani ba abin da zai same ki insha Allah to amma matsalar shine su mazaje masu tafiya suna barin ƴaƴansu ko iyalansu munafukai ne wasu ko ba haka bane su ma matan da ake tafiya ake barin su su ma wasu munafukai ne ba mu ce duka ba akwai wallahi mutanen kirki mazan da matan duka ko wanda zai tafi kuma tafiya ta tsakani da Allah ya je ya nemo arziki na tsakani da Allah babu biye biyan mata ba shaye shaye zai dawo cikin iyalansa cikin tsahara da tsafta da tsarki na zuciya da kuma na jiki an gane magana da kyau ko haka ita ma kuma in ya tafi ya batta za ta tsare mutuncinta ta tsare dukiyarsa ta tsare iyalansa ta tsare gidansa ta tsare komai akwai waɗannan akwai kuma wallahi mazajen da in suka tafi to na farko dai za su je ne su tabin matan banza har ka ji ana cewa wai akwai garuruwa kaza da kaza da kaza yawanci da direbobi da kaza sun fi sauke zango a garin saboda akwai matan banza a gurin har zaki ji ana ambaton sunayen garuruwan a hanyar Jos akwai a hanyar Abuja akwai a hanyar Kano akwai ko yanzu ka kin ga wudul din nan da matataran yan iska ne har ba a so a ji cewa mutane suna sauke zango a irin waɗannan guraren saboda gurare ne waɗanda in dai aka ci kana sauke zango a gurin to kawai ana ma kallon kai dan banza ne kawai Allah ya saka wa Malam Ibrahim shekarau lokacin da ya zama gwamna a Kano duk ya rusa wannan iskancin irin waɗannan gurare da ake sauke zango ana shegantaka ya rusa guraren irin taron karuwai da ake yi ya tarwatsa su taron ajo da ƴan Daudu suke yi ko duk da ƴan Daudu suna yin wani abu wai ajo za su zo ƴan Daudu ya suya su za su ɗauko mai garaya da mai gurmi su zo ai ta kiɗa ana rawa
kan bidiyon naka, mai bidiyon yanzu za ina ba.
So ai take kida ana rawa daga karhe sai su me sai su tara wa junan su kudi to duk mallam ibrahim shekaru da yazo duk ya watsa wannan shegantakar to saboda haka dai a takeice abinda nake magana shine mata da maza kowa ya ji tsoron Allah ki zama mai imani kin ji matar annabi ibrahim hajara cewa tai in dai Allah ne yace ka bar mu ka je ka nemo mana abinda za mu ci to mun san Allah ba zai wulakanta mu ba dan haka a dalilin barin tannan da yayi aka ce dalilin ruwan zanzam ta bar danta ne ta hango wani abu tudu kamar alamar ruwa irin abin da Bahaushe ke cewa alkawaiwainiya sai ta hango alamun ruwa ashe ba ruwa bane ta tashi za ta je gurin sai ta tafiya sai ta tafiya sai ta ga ba ruwa bane sai ta dawo ta sake tafiya ta dawo ta sake tafiya sai ta dawo ta zauna sai ta ga alamun kamar ruwa sai ta je sai ta ƙara dawowa sai da ta sawo nawa bakwai shine sanadiyar Safa da Marwa da ake a aikin Hajji da aikin Umara to sannan ruwan Zamzam kuma dalilin samuwar sa shine in ta tafi ta bar kan sai yana kuka yana shushura kafa haka kin san yadda jinjiri yake idan yana kuka yana shura kafa ku wannan shura kafa da yake kawai sai tona kasa kawai sai ga ruwa yana bulbulowa a gurin tana zuwa da ta ga guri alamar damshin ruwa inda kafarta ta shura kawai ta janye yaran sai ta kwakula gurin kawai sai ga ruwa yana tsartuwa to anan ta samu ruwan sha tana su abun nan ta samu yadda za ta wanke kayanta da danta da jikinta to wannan ruwa da yake taruwa kuma sai tsuntsaye suna zuwa su ma suna sha a gurin to matafiya sun zo za su wuce ta gurin tsakanin su da ita da nisa sai suka hango tsuntsaye suna shawagi to a ka'ida in kaga tsuntsaye a jeji suna kaiwa da komowa a guri to akwai ruwa a gurin da haka suna can nesa ba su hango mutum ba amma sun ga tsuntsaye a sama sai suka ce yadda akai akwai ruwa a wannan gurin sai suka zo suka same ta sai suka sami ruwa a gurin a tare suka ce bayar Allah wannan ruwan fa tace ruwa na ne suka ce to shikenan ayi bangi hiri in baka manda mu muna tattare da kayan abinci dabino ne tukui ne waye duka mun ga alamun kina cikin damuwa baki da abin tace haka ne to zamu baki abinci ke kuma ki taimake mu ki ba mu ruwa da mu da dabbobin mu sha tace ba matsala to dalilin sauki zangon su kenan dalilin kafa garin Makka kenan to hine suka sauke zango a gurin suna bata abinci dabbobin sun je sun yi kiwo su zo gurin su sha ruwan Zamzam su kuma suna daukar abinci suna bata har Isma'il ya girma har yayi aure a cikin su duk fa annabi Ibrahim bai dawo ba kissa ce mai tsayi mai nisa har Isma'il yayi aure a cikin su yana tare da matar shi wata rana annabi Ibrahim ya dawo sai yazo sai aka nuna masa gidan ɗansa annabi Isma'il da ya je gidan ya kwankwasa matar ta fito suka gaisa ta ce bawan Allah daga ina ya ce bako ne ce to mai gidan ya fita farauta ce to madalla yaya gida ta ce gida ba daɗi kun ga bambanci tsakanin matar ɗan da uwar ɗan ko ita wannan ta rufa mijin asiri ta ce Allah ya kiyaye Allah ya sauwaƙe Allah ya dawo da kai lafiya ita kuma wannan matar ɗan an tambaye ta ya gida ta ce gida ba daɗi ya rayuwa ta ce bala'i da kunci masifa tashin hankali me kuke ci ta ce wuya wuya kuke ci ta ce eh ce to idan ya zo mai gidan ki ce masa yayi wani bako mai kama kaza amma da Allah ya ba shi shawara wannan kofar gidan nasa tana da matsala ya cire ta ya canza wata mana dan na taba kofar gidan naje tana dan girgiza hakan nan bata zauna ba ita ce to da ke sa abin nan ce bata fahimta ba an gane magana da ke ku bata fahimta ba so annabi Isma'il yana dawowa da kayan farauta yace ya mun yi bako tace kwarai da gaske to ya bakon yake ce mai kama kaza yace na'am yace to ya kuka yi ce eh ya tambaye mu yau ya rayuwa nace masa ba dadi me ake ciki nace bala'i da masifa da tashin hankali da masifa da bala'i me muke ci nace masa wuya muke ci ce to sai to daga nan me yace miki yace to ya ce in baka shawara kofar da ka sa a kofar gidan nan tana rawa bata zauna ba dan haka ka canja ta yace na'am to masha Allah sai yace to wannan mutumin da kika gani ba kowa bane mahaifina ne mama ta dama ta kwatanta min kamannin sa da komai dan haka babana ne kuma wannan shawara da ya bayar cewa a canja kofa ke ce yace in saki ke ba mutuniyar arziki bace mutuniyar banza ce
ba za ki rufa miji asiri ba, da haka fita ki bani guri. Shikenan ta bar gidan, sai ya auro wata. Ya auro wata ya kawo ta, bayan wasu shekaru Annabi Ibrahim ya sake dawowa. Ya zo ya same ta, baiwar Allah ina bai gida, ta ce an fita farauta, an fita nema, maza ba zama a gida. Ya ce na'am, masha Allah. Ce to yaya rayuwa? Ta ce wallahi alhamdulillah, alhamdulillah, sai godiya ga Allah. To ya kuke ciki? Ta ce muna cikin addinin Musulunci, kuma a cikinsa za mu mutu in Allah yadda, kuma za mu shiga aljanna, kuma ba mu da matsalar komai. Me kuke ci? Ta ce daɗi, nama. Ta ce yanzu ma haka idan aka jima za ka ga ya kawo mana nama, ya kawo wani a gasa, wani a soya, wani a yi farfesu. Ba matsala? Ta ce ba matsala komai, daɗi kawai muke ci. Ya ce to ki ce masa baƙo mai kaza mai kama kaza ya zo, kuma ya ba da shawara cewa ƙofar gidan nan da ya saka gaskiya yanzu ƙofar ta zauna, da haka ya rike ƙofar nan, kar ya yadda ƙofar nan ta lalace fa. Ce to shikenan, shikenan ya dawo ya same ta. Yaya mun yi baƙo? Ta ce an yi baƙo. Wannan irin baƙo? Ta ce kaji 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 kaji, ya kuka yi kaza kaza, me ya tambaya kaza kaza, me ya ba da shawara? Sai ya ce ƙofar gidan da ka saka ɗin nan tana da ƙarfi, tana da kyau, don haka ka rike ta da gaske. Ya ce to mahaifina ne, kuma ya ce ke mutuniyar arziki ce, don haka in ci gaba da rike ki da mutunci. Wannan kissa ce wanda akwai darasi mai ɗimbin yawa, ina yin ta a gurguje ne saboda yanzu ana jirana, za mu dakatar da karatun ne ma yanzu. Amma kissa ce wanda darussan da ke cikinta suna da yawa, dangane da al'amarin rayuwar maza a yau da rayuwar mata. Ba ma rufa junanmu asiri, sai zagi, sai hantara, sai ƙananan maganganu. Mu mu faɗa akan matanmu, matanmu su faɗa akan mu. Shi yasa Allah duk sai ya bar mu da wahala. Amma wallahi da za mu yi haƙuri mu rufa wa junanmu asiri, ko mai zaman lafiya da junanmu, wallahi ba abin da zai same mu da izinin Allah. Muna addu'a Allah ya sa mu dace a yi haƙuri. Kun sani muna da programs a cikin wannan sati mai zuwa, kuma muna ta zama-zama da meeting-meeting. Yanzu ma akwai abin da za mu ɗauka, da haka za ku yi haƙuri da abin da ya sauka na yau ɗin nan. Abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu lada. Yau rana ya ce kuma babu karatu, saboda akwai biki da muke da shi na yayi ɗalibai wanda suka haddace Alkur'ani mutum 16, ga wanda duk suke sauraron mu yanzu a nan da kuma a sauran gurare. Muna gayyata su, kuma muna sanar da su su gayyaci al'umma. Muna addu'a Allah ya sa mu wannan biki lafiya, mu kuma gama shi lafiya. Allah kuma ya bamu kayan aiki domin gabatar da wannan biki. Ai kun san kayan aikin aiko? Yawwa, aiki sai da kayan aiki in ji Hausawa. To muna fata Allah ya hore mana yadda zamu yi wannan biki, mu yi shi lafiya, mu gama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah. Amin summa.